Rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da nazartaswa domin sun fara zargin juna da kin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni biyar bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shine ya sa hannu a wata takarda da aka raba wa manema labarai inda ya ƙaryata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatan gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki akan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske.
A lokacin da aka kawo kasafi inda misali ko an samu kashi 50 na ayyuka an yi sai ya kasance dan wata biyu uku an samu kila kashi 30 kuma an ƙara ko 20 ai ayyukan mutane za su iya ganewa cewa ga ayyukan gada aka yi kuma abu ɗaya ne kada mu manta waɗanda suka kashe kuɗin su suka ce suna neman waɗannan ayyuka an yi advertising sun zo suna neman a basu waɗannan kwangila sun gama kashe kuɗaɗen su tsakani da Allah aka zo aka rusa aka kawo sabo wanda bai da nasaba da abin da su suka nema sun yi hasara kenan ai ba yi adalci ba kuma gwamnati ana yin aikin nan ne don jama'a kuma dole wajibi ne mu yi adalci kuma na san ko shi shugaban kasa ba zai so a keta haƙƙin jama'a ba.
A halin yanzu babu wanda zai ce ga lokacin da za a amince da kasafin kuɗin. To wai wace illa wannan jinkiri zai yi wa tattalin arzikin ƙasar ne? Tambaya kenan da na yi wa ƙwararre a harkokin tattalin arziki Malam Yusha'u Aliyu.
To kullum in ya zo haka yana da kyau su masu gabatarwa da wanda suke duba ƙudurin ya zama akwai fahimtar juna tsakaninsu kuma wannan fahimtar juna shine zai kawo ci gaba. Amma idan ba a same shi ba abinda tattalin arzikin zai fara shine zai shiga cikin wani rudani. Rudani shine a rasa sanin tabbas abinda shi kasafin kuɗin yake ciki a kuma sanin rashin tabbas yuwan yin kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata. Sannan kuma idan muka kalli siyasar Najeriya a kwana-kwanan nan aka yi zaben 2015 ga kuma zaben 2019 har an fitar da timetable tsarin yin zaben. To kin ga kenan idan ya zama an ci gaba da siyasa akan haka to me zai faru da kasafin kuɗi na 2019 wanda a wannan lokaci da ya kamata a gabatar da shi duk 'yan siyasa sun koma fagen neman ƙuri'u. To kin ga za a samu rashin fahimta tsakanin mutanen da ake mulka da su kuma waɗanda suke kasafin kuɗin.
Menene 'yan ƙasa ke cewa ne a game da kasafin kuɗin na bana?
Sunana Sale Bakoro Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan sai ta sa muka ga kamar ko da ma sun ce akwai kurakure a cikin kasafin kuɗin to ba jinginarwa ya kamata su yi ba, ya kamata su ci gaba da aiki sakamakon cewa abin da ya kai su kenan. Kuma kar su manta ba wai za su dinga yin aiki ne da ra'ayinsu ba, ya kamata su ne cewa talakawan Najeriya ne suka zaɓe su don su je su gudanar musu da abu mai kyau.
Sunana Imran Odanas wanda aka fi sani da shugaban talakawa National President na Arewa Development Association jihohin Arewa 19.
Tsakani da Allah an yi alƙawura ne a demokradantance an ba a cika alƙawari ba, saboda duk mutumin da ka yi ma alƙawari komin girman shi komin ƙanƙantar yaro ai ko a gidanka ne ka duba in za ka yaro ci ba baka sayo mana biskit ba baka sayo mana alewa ba baka sayo mana cingam kullum ka ce za ka sayo mashi. In aka wayi gari ya tambaya ɗaya biyu uku baka bashi ba sai ko dai daina cewa ko kuma baba in na ce ka sayo mana ba ka sayo ba. To alƙawuran da aka yi ma mutanen Najeriya bisa ga cewa idan Allah ya bada wannan gwamnatin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza, to ina tabbatar miki a cikin kashi goma ba a yi kashi ɗaya ba.
Wannan takaddama ta sa majalisar dattawa baiwa hukumomin gwamnati wa'adin mako ɗaya ko su zo su kare kasafin kuɗinsu ko majalisar ta ɗauki mataki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.